لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سوك اللهم رسالة ورمى أولنا جدا تيبي مع البركة بونفيري كما يدامك سابا منا داكتا داكراتو كما يدامك ساموني باكم مالمي سابو دا مؤنفانا دا بند يزومن ديشي يوما من يبا بانكامو منكامو وجمع لمي قدا وكوزوا هدو لسك زومن زيارة daga makarantar margaye Sheikh Muhammad Awwal rahmatullahi alaihi daga Zaria hannun dama na akwai sananan malamin na cikin social media Malam Umar Sheikh sannan kuma can gaba da shi Dr. Asghar anan hannuna na hagu akwai babban malami Malam Bashir tare da su zamu gabatar da wannan shiri insha Allah tsawon lokacin da dama ta bamu bismillah ta'ala mun zo karshen karatu zamu bayyana a inda malamai za su yi karatu tukan insha Allah cikin wannan kwanakin nan guda uku zuwa hudu muna fatan Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da abin da zamu ji daga wajajen su abin da zamu tattauna akai a yanzu hadithus sa'a shine zamu yi magana akan waya menene amfanin waya menene hadarin waya ga wanda yake musamman musulmi waya tana da amfani kuma tana da matsaloli masu tarihi zan fara da hannun dama na bayan nayi barka da gaisuwar isuwa a wannan babban birni na Yamai ga wannan manyan malamai dalle mun ji dadin wannan ziyara kuma su Dr. Asghar sun saba da zuwa yanzu Malam Umar da shi Malam Sheikh sun biyo bayan su kuma insha Allah za su saba da zuwa sosan gaske Allah subhanahu wataala ya sa rayuwarsa albarka Malam Umar hannun dama na gashi malami gashi kuma dan social media sosan gaske a bangaren doke doke Allah subhanahu wataala ya bashi doke doke na hadari insha Allah manan wannan waya da take a hannun mu a takeice menene fa'idar ta ga musulmi
to bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu ma muna maka maraba da farin ciki da tabban mu da aka yi Allah kuma ya saka muku da alkhairi duba da lokaci zan tafi zuwa ga tambayan ka kai tsaye to wannan waya menene amfanin ta a gare mu musamman mu musulmi kaga ka fuskanto abin a musulunci wannan waya kamar da kowa ya sani tana da kaifi ne guda biyu ni'ima ce mai yawar gaske ga wanda ya amfani da ita ta inda Allah yake so yadda da shi sannan kuma tana iya zama akasin haka amma dan mun kalli fuskar amfani mafi farko shine tana taskace ma musulmi al'amuran da za su kusanta shi zuwa ga Allah in yi amfani da ita yadda ya kamata na farkon sa shine ilimi mutum na iya taskace wani abu da ya shafi ilimi wanda la Allah ba lallai ne yana da kuɗi ko damar da zai iya siyo littattafai wanda suka shafi irin wanda zai iya sa a waya ba sannan kuma na biyu tana isar da shi zuwa ga malaman da la'alla nisan su bai da guzurin da zai iya riskansu da shi sannan kuma la'alla ma bai taba sanin akwai su a duniya ba wanda zai iya amfana daga littattafan su da karatuttukan su kuma har la'alla ma yayi tambaya amsa masa tambayoyin sa sannan kuma yana daga cikin amfanin sa ga musulmi shine amfani da ita ta fuskar kasuwanci halastassan kasuwanci wanda mutum zai tallata hajin sa wanda bai saba ma addini ba kuma ya samu wanda za su siya su mara masa baya
kaika samfuri
yawwa kaika samfuri sannan kuma ana yi amfani da ita ta wurin gyaran tarbiyya la'alla wani abu da ya rikice ma mutum zai ga wasu yanda suka yi su suka amfana suka samu mafita ko da a ce bai tara ƴaƴan shi tunda suna da ƙananan shekaru ya nuna musu ba amma shi zai iya amfana ya san hanyoyin da zai bi wurin tarbiyyar gidansa ina ga takeice kamar na baka amsan
tambaya barakallahu fik yanzu zan karkata abun magana zuwa ga shi doctor doctor menene matsalolin waya
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a babu shakka kamar yanda malam Umar Shehu ya gabatar Allah ya saka masa alkhairi wannan waya ta hannu da muke amfani da ita a wannan zamani takobi ce mai kaifi biyu akwai bangarorin alkhairai sannan kuma akwai matsaloli daga cikin matsalolinta na farko wanda malamai suke ganin shi na mafi girma ta sauka yaduwar kafirci da barna a cikin mutane akwai tafarki na ilhadi wato aqidar ƙaryata Allah wanda da aqida ce wanda take oyayya masu yin ta wato suna da tasattur suna koye kansu ba a iya sanin su ba ta iya yaduwa amma a yanzu sun samu dandamali wanda su ma suna da kungiyoyi suna da wato wuraren da suke taruwa suke yada waɗannan fasadai sai an samu ƴaƴanmu na musulmi matasa maza da mata sun sadada sun shiga cikin waɗannan dandamalai wasu ba tare da sun sani ba ko kuma dai bisa wani tsautsayi ko wata kaddara kuma ba su koyi addini yadda ya kamata ba kafin a ankara sai kaga yaro ko yarinya sun fara inkarin samuwar Allah
subhanallah ina ga wannan Najeriya ha samu wani dan jahannama
sosai ba ina ga wannan yafi komai hadari saboda yana masasi ga imanin mutum da kuma komarsa gabaki daya to a sannan kuma abin da ke biye da haka har ila yau akwai wato barna kuma ta sabo kaba'ira da yawa wanda kuma an musu sun samu damar yaduwa ta hanyar bidiyoyi ko hotuna ko group wato dandamalai na haduwa sannan muka dawo cikin harkar ilimi a yayin da aka samu masu ilimi da masana suna ta kokarin karantawa to kuma wannan dai tsari na waya tafi da gidanka ne hazaka ta bada dama kuma waɗanda ba su cancanta ba su karanta sun karanta waɗanda ba su kai a ji labarin su ko a saurare su ko kuma su ma yi magana a madadin mutane ko a madadin ilimi san bai kamata a san da su ba to su ma sun samu dama so a tsari na ilimi na gargajiya wato traditional media yadda ake babu wanda za a ba shi dama ya shigo gidan TV ko radio ya gabatar da ilimi sai ya bi wasu matakai na tantancewa sai wasu matakai na editing na tace abin da za a faɗa to wannan kuwa kowa na iya nada kansa abin da yake ne
wato gidan mutum sai dan
na gidansa da wayarsa da kuma gurgurdan taurarinsa shine kawai abin da yake nema da zai iya abin nan to sannan su koma su saurare daga nesa ba dole su yi tantancewa ba musamman duk abin da ya samu damar yaduwa sai kaga cewa wasu sun rudu da shi wasu ma zaka ga masu hankali ne amma za su rudu da shi ya ishe mu misali cewa duk da bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan dujal da jawabin da ya musulmai da sun san batarsa amma kuma annabi ya ce in yazo sai ya kwashi mutane da yawa kaga wanda aka riga aka gaya musu wani kaza ne iri kaza zai zo amma kuma yin rudin sai ya kwashe su zaka kake mamakin duk wani batacce ko wani mara tarbiya dan ya ja hankalin mutane hakan nan kuma har ila a cikin matsalolin shine bada damar yaduwar al'adu wanda suke baki wanda da mutane suna iya frizabin suna iya katange al'adun su masu kyau na sutura na tsarin magana na yanayin mu'amala da juna na girmama manya da sauransu to yanzu kuwa kamar yadda su turawan suka nufata ko kuma fiye da abin da suka nufata sun so su maida dama duniya kamar da ake cewa dan kankanin kauye wanda kowa ya san kowa to karshe ya zama kamar dan kankanin daki wanda ya mamutsu kowa
haka
to wannan ina ganin sa daga cikin manyan matsalolin da social media ta haifar a wannan zamanin shine bada damar yaduwar barna tun daga kan kafirci da sabo da shirka da makamantansu sannan kuma ta bada damar yaduwar damfara ta zamba cikin aminci ta 419 da ƴan Yahoo wanda suke sace dukiyar mutane ko su yi musu abin da ake cewa blackmail su dinga musu barazana ko su dinga musu ainihin wato satar kuɗaɗe yau da gobe a cikin bankuna da waɗannan abubuwa ne da suka yadu a sanadiyar wannan wato kafa ta sadarwa ta zamani.
Jazakumullahu khair. Zan dawo hannuna na hagu zuwa ga Malam Bashir. Akramakallah wayannan mun ji amfaninta mun ji kuma matsalolinta. Yanzu wani janibi ne zan yi tambaya ga malam a matsayin shi na mai karantarwa. Shin yanzu malam wayannan da take a hannayen mutane mafiya yawa to musamman talibai zan yi tambaya game da su. Shin waya ta wadatar da talibin ilimi ga sayar littafi?
Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi karim wa ala alihi washabi ajma'in.
Na'am Sheikh.
So kai tsaye ba mun ba da amsa kafin ni bayani. Waya ba za ta wadatar da dalibin ilimi game da sayar littafi ba. Saboda littafi shine asali. Kuma shekaru dubanni ba daruruwa ba akwai littafi. Kuma an samu wasu na'urori da suka zo kafin waya. Amma ba su dakatar da shi littafin
ba.
Kuma waɗanda suka rika mu'amala da waɗannan na'urorin ba su taɓa ji a ransu cewa za su watsi da littafi su da waɗannan na'urorin a matsayin waɗanda suka wadatar da su game da littafi ba. ai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana tun a cikin alqur'ani cewa littafin ne shine asali ya faɗa mana cewa wala tahtuhu bi yamini
idan lartaba lam
tawwa na cikin sufufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya masa shida akai baya rubuta alqur'ani ba shi yake rubuta alqur'ani da hannunsa ba wannan yana nuna ashe rubutaccen littafi da mutum zai dauka ya karanta to shine asalin hanyar da ake bi ta neman ilimi ba waya ba waya ba za ta wadatar akwai ababan da har yanzu ba a shigar da su a cikin wayar ba sannan na biyu akwai ababan da ba tantattu bane amma littafi yanzu mutum zai iya samu mabambantan nuskoki wato fafi kwafi shi yasa malaman mu daliban ilimi sun san in na faɗa abin da ake cewa tahqiqi sun sani malaman mutum shekaru da suka wuce sun ka fara harka ta tahqiqi wato dauko littafai wadanda ba a ma riga an taba rubuta su ba suna nan
makhdusatun yanzu
ba su ne suna nan kasa su dauko su ko su ne ba a taba fito da su a rubuta su a duniya an buga su da na'urar buga rubutu ba amma sai su dauko sai su yi aiki a kansa su yi masa gyara ingantaccen aiki wanda kafin a je wannan aiki ne wanda yake babba da sai sun tara kwafi kwafi mabambanta Allah kalli su samu kwafi uku zuwa hudu zuwa biyar wanda za su zama musu madogara in san samu ne a samu asalin rubutu wanda ya rubuta littafin in ba a samu ba a samu na almajiransa wanda suka karbi ilimi kai tsaye daga gare shi in ba a samu ba a samu na wani kwararren marubuci a duniya wanda an masa shaida cewa marubuci ne shi kamar su Az-Zahabi irin su Ibn Nasir Ad-Dimashqi da makamantansu waɗanda an san su da harkar rubutu har ma kamar Ibn Nasir Ad-Dimashqi malami ne wanda shi har da rubutu ya ci wato ya rubuta littafai ya kan kwafe mutane littafi a matsayin sana'a a lokacin da babu waɗannan na'urar na buga littafai to su suke za mutum zai tafi wajen shi ya bashi kuɗi in ya bashi kuɗi ya jinga shi ne ya rubuta masa littafi kaza nake so in samu kwafi na to ta haka aka yaɗa littafai a waɗannan lokuta ana nan aka zo aka samu na'urorin buga littafa bayan nan an zo an samu wasu harkoki misali kamar ita kanta typewriter wato injin ɗin rubutu da ake na hannu ai bai kori asalin rubutu da mutanen mu suke na hannu ba misali mu a Zaria muna da abin da ake ce bugun dutse da yawan garuruwa sukan ce bugun Zaria haka ake dangantawa kaje rubutu ne da malaman mu suke
na ke nabi da bugun
dutse wato rubutun hannu da ake yi shi da hannu ake rubuta kuma kaga an fito da shi yadda kaga dai malaman mu na
Qur'ani kai dai ake rubuta
Qur'ani da sauran littafai
masha Allah ai yanzu ana yi a wajen
har yanzu ana yi har yanzu akwai ba sa
to akar maka lazan da tsaka daga nan to yanzu tambaya ta gaba shin talibin ilimi zai sa waya a gaban sa ya maida ta malami misali ya bude littafi ana darasin Bukhari ko Muslim ko ajrumi ya zama yana sauraron waɗansu darussa na waɗansu malamai amma malaman da dole sai ya tantance ya san irin malaman da zai dauki karatu misali a inda babu malami misali a garin su mutum ne yake kauye ko yana wani garin da malamai sun yi karanci a ciki me zaka ce mishi irin wannan
to dalibin ilimi babu fa'ida ce ta zo mana wannan a cikin babi na amfani da malamai suka ambata kafin yin bayani sun faɗa mana akwai fa'ida ta ilimi kusan ɗaliban ilimi da suna da wanda Allah madaukakin sarki ya sa shi yana da rabo to ba an hana shi amfani da wayar kwata-kwata bane a'a abinda ake magana akai tambayar da kai ta farko ita ce kada ya dogara da wayar nan yayi watsi da littafi kuma an fahimci wannan umarnin da kuma hanya a gefen sa cewa kai ya dauki waya ta zama masa uwa yayi watsi da littafi ashe akwai fa'idoji da yawa da zai samu a cikin waya malamai suna nan a duniya ana karantarwa online ba laifi bane idan yana da shaida ta wani malami cewa malami ne mai tarbiyya malami ne da yake kan aqida sahihi da yake kan manhaji na magabata wanda ba zai batar da shi ba zai lalata masa aqida ba kamar yadda malami ya bayani ba zai lalata masa dabi'a ba zai karantar da shi karantarwa yake tsakanin shi da Allah daidai gwagwadon abin da Allah subhanahu wataala ya fahimtar da shi to babu laifi ɗalibin ilimi zai iya samun littafi ya siya ko kuma kila ma yana cikin wayar ya rike bibiyar karatun da wannan malamin yake hanya ce ta fa'idan tuwa da yawa a yau malaman duniya suna da daliban da su fi daliban da suke zama a gaban
su
wannan ba ne
saboda ana sauraron
su ta kai wa yanzu ai ana ba da ijaza ana ba da shahada
akan dalilin an bu'a kuma
akwai gaske ga shi nan da ana yin sa saboda haka ana yi a ba da ijaza ga daliban da suka halarta sannan kuma ga daliban da aka gama darasi da su duka idan an gama za a ba su takarda ta shaida cewa sun karanta littafi kaza tare da malam wani sun karanta fanni kaza tare da malam wani sun karanta ilmoma kaza tare da malam wani wanda yana can wata uwa duniya kaga nan ba a hana ba amma shi kan shi to dole ya kasance akwai takatsantsan kamar yadda aka ambata domin ba kowane malami bane ake karban ilimi a wajensa malaman mu da kamar Imam Al-Auza'i yana faɗi yana cewa wannan ilimin da mai daraja ne amma lokacin da ya shiga littafai sai ya zama waɗanda suka cancanta su karanta shi sai suka shiga ciki a lokacin littafin da ake magana kansa shine ba littafi yake magana kai to ina ga kuma waya yanzu mu yanzu da Imam Al-Auza'i zai da wato me zai ci da sai an yi takatsantsan san waye za a karba a wajen shi waye ba za a karba a gare shi
barakallahu fikum Malam Warzan dawo gare ka. Malam Umar me jan hankali da zaka ma iyaye wanda suke sayar ma diyansu wayoyi musamman ƴan mata kuma mata ko matasa ta bangaren maza kenan. Sannan kuma wani lokaci ba su suke saya ba. Mutum yana da diyan shi mata uku hudu sai gansu da kowace tana da waya babba irin wanda za a iya sayar 200, 300, 300 kuma ba ruwansa da ita. Baya bincike me shigo waya biye shi. Me ina ta tafi waye kirata me jan kunne ga dai jan kunnan da zaka musu kuma jan hankalin da zaka musu
to alhamdulillah kafin na dora akan wannan tambaya
na
so dan koma kan fa'ida da malam ya kawo ina karshe akwai daga cikin mutane waɗanda waya take musu amfani din wanda ba sa iya risan abin da ya shafi littafai su ne waɗanda malam ishara da fatan jama'a la su fahimta cewa asali dai shine littafi da karatu wannan shi yafi tarbiya ga addu'an mala'iku da za su yi ma wanda yake zaune a majalisin ilimi yana tabbin nan sauransu so amma idan a rashin ruwan alola na lokaci akan yi taimama abin da ya sa na dan dawo bai ka dan shine akwai abin da na sani guda uku dangane da wanda suke da alaka da abin da malam ya faɗa akwai lokacin da farkon shigowar WhatsApp ba a yi nisa da fara shi ba akwai mutanen da na sani ta wani yanki na Najeriya inda suke rayuwa gaba ɗaya ƙauyen su babu network a ƙauyen sai sun fita sun je wani ƙauye shi ma wannan ƙauye in sun je ba network sai an hau saman dutse
connection kenan
yawa ba connecto masha Allah so sai suka taru suka hada kuɗi su a garin gaba ɗaya suka sai waya guda ɗaya suke sa data kuke cewa shi ba
connection
yawa to suka sa sai su a tura wani a goya su a bayan mashin su fita ƙauyen da akwai network su hau sama idan suka samu karatu suka shigo sai su download sannan sai su sako su koma ƙauyen su sun hada kuɗi sun sayi generator sai su tada generator a masallaci sai a sa speaker inda ka san ana biki
talibai sai su
haka da su taro sai su rinka bi akwai wanda halli ta fanska sa aka siyo musu wanda suke dan kokarin karatu ko kadan ne suke iya ganewa
kaga wata
ya abinda ba su fahimta ba sai su sake turo tambaya akwai su malamai guda uku lokacin da bazan manta ba a Najeriya wanda muka roke su suke amsa musu tambayoyi sai su zo su tura sannan su dawo da shi sannan na biyu akwai wanda soja ne soja amma sojan ruwa ban san me kuke kira soja muna ce musu navy to shi sai wata uku a saman ruwa bai sauko ba so ce hanya ɗaya kadai da yake samun karatu shine ta hanyar waya idan an turo akwai matan ta gaya min inda aka kai ta da ƴaƴanta gaba ɗaya babu makaranta babu makaranta kuma tana ƙarin yaran su lalace ba karatu to da waya take yi musu so kaga wannan fa'ida ce daga cikin fa'idojin da malai ba ma ƙarshe sai na biyu dangane da tambayanka abin da ya shafi siya ma yaro budurwa ko matashi waya ga iyaye na farko ma dai shine mu sani cewa daga cikin illolin wannan wayar akwai shagaltarwa a ta mutumin da yake babba ne wanda ya san ciwon kanshi wani lokaci ma kila shi ma malami ne mai da'awa yana buƙatar sai yayi da gaske wurin iya rike lokacin shi akan abin da ya kamace shi amma ka zata shagaltar da shi da abubuwan da ba su suka fi muhimmanci a rayuwarsa ba to ina ga kuma matashi wanda yake ko budurwa wanda fitintunu ga sunan da yawa daga cikin abu na farko shine kira ga iyaye kamar yadda ka faɗa ya zanto ko za a sai mai yaro waya to ya cika kaidoji guda biyu. Na farko ya zanto an nasu da hankalin sa a mafi rinjaye da nagartansa da salahansa da tarbiyarsa. Sannan kuma na biyu ya zanto akwai matsuwa ta kwarai akan dalili.
Mana bukatuwa
bukatuwa wanda zai iya sa lallai la Allah zai je karatu wani wurin da babu hanyar da za a iya jin shi, babu wani amintacce da za a iya ji daga gare shi, kuma akwai barazana kila ga rayuwarsa ga wani abu ya kamata, kaga wannan bukata ce la Allah ta tursasa ga haka. To amma in ba waɗannan gaskiya ne a kiran da fahimta da illolin da na gani game da abin da ya shafi waya, wallahi malam bari shine yafi. Saboda akwai waɗanda muka sani, akwai yarinyar da na sani a wurin iyayen ta yadda ka san mala'iku haka take wurin tarbiyya, amma malam fasadin ta take a waje ya wuce hankali. Kuma ta hanyar wayan nan aka bi aka duk abin da aka yi, wanda daga bisani abu ya zo ya zama matsala. So wannan yana daga ciki. Kuma bayan an siya waya ɗin, abin da ya zama dole a rinka lura shine maganar da Dr. Askar ya yi, wasu me yaro yake yi da waya, dole ka rinka mamayen shi lokaci ba zato, ka amshi wayan ka rike ta hannunka na dan wani lokaci, ko ka bude wayan ka ga me yake shigowa, ina yake shiga, me yake yi, da irin wannan zai nuna maka ina yake. Wani abun kafin ya nisa sai a iya datse shi. Amma indai za a zo a bar a saki ballantana har a kai wancan matakin lalace wanda ka faɗa, a ga kiyamata ta zo da waya, wayan da mahaifinta za a hada albashin shi na shekara guda ba zai bada kuɗin wannan wayan ba, kuma ta zo da shi gida a zura ido, kaga wannan an saba ma shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dukkanin mu kiwo Allah ya bamu, kuma kowa za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi na kiyaye abinda Allah ya ce ko aka san haka. Waɗannan yaya suna daga ciki. Kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa ku anfusakum ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. To kaga wannan yana daga cikin sa'a ma umarnin Allah, yana daga cikin sa'a ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya ga diyarsa ta sauka daga hanya, da wannan sauka daga hanya ne tunda mace idan sana'ar me take yi ko yaro sana'ar me yake yi, wace alaka za ta sa mutum ya iya cire kuɗi masu tsada wanda shi kanshi a karan kanshi wallahi ga yana da buƙatar waɗannan kuɗin, amma ya siya ma mace waya da shi. Wannan dole ka hasaso cewa akwai wani abu na bayan gida ko na bayan fage da yake tafiya wanda ke buƙatar bincike akai. Sannan kuma kira ga su kansu irin yaran da ake siya musu irin waɗannan wayoyi, su sani cewa irin waɗannan mutanen suna shigowa ne kawai su lalata rayuwarsu su fita. Shi zai iya fita musamman namiji, zai iya dawowa al'umma su amshe shi. Amma duk macen da tayi sakaci namiji ya shigo rayuwarta ya lalata irin wannan, to da wuya ta iya samun karɓo a cikin al'umma sai dai wani iko na Allah subhanahu wataala. Ina ga wannan shine
a takaice. Malam Dr. Asghar, bangaren waya kuma yanzu dai ma'aurata wace mecece amfanin da waya take musu, menene illan da waya take a tsakankanin ma'aurata?
To alhamdulillah, kamar yadda malamai suka ambata Allah ya saka musu da alkhairi, cewa lalle akwai abubuwan lura sosai game da yadda ya kamata mutane su mu'amalanci waɗannan wayoyi. Na farko tukunna shine zama shin mutum yana da buƙata, kowaye ma ko matashi ne ko mata aure ko mai gida, kowa ya duba shin yana da buƙatar da zai amfani da wayar, wato buƙata anan abubuwan da za su inganta rayuwarsa, abubuwan buƙatu ne da kullun na sana'arsa ko aikinsa ko ilimin da yake koyo ko makarantar da yake. Idan akwai wannan sai ya iya wannan buƙatar. Haka su ba ma'aurata ya kamata su duba irin wannan abinda malam ya yi ishara zuwa gare shi na idman. Shine wato mutum ya zama hankalin shi gaba ɗaya ya fita daga jikinsa ya koma kan wannan waya, ko da yaushe ita ce kadai zarafinsa. Wannan yana cutar da ma'aurata. Akwai alaƙa ta auratayya da ta samu matsala sosai tsakankanin mutane. Na san duk muna da labarai irin waɗannan na ma'aurata da suka yi rigingimu, ko aure ya mutu, ko ya samu tasgaro sakamakon wayar ta shiga tsakani. Wato ko zama na ɗaya daga cikin ma'auratan yana hulɗa da wani a wajen aure, ko namijin ko macen duk ana samu
da an sha samu,
ko kuma ko da ba hulɗa da wani ba ma wato hankalinsa kawai na kan waya, ko hankalinta na kan waya. Mutum ya zama yana matar shi na san lokacinsa, shi kuma lokacinsa na tattaunawa ne ko chatting ko kallon fina-finai ko buga game. Haka ko shi ma ya zama yana son lokacinta, yana son ta masa hidima, ita kuma hankalinta na can kan wani group nasu na mata, ko wani inda ake kallon anko, ko kuma wata sabga can daban wannan yana kawo matsala sosai saboda kuma aurata ina mana nasiha ga baki ɗaya da ni kaina da sauran ma'aurata cewa mu gane cewa wato wannan abin ya kamata mai amfani da shi ne gwargwadon bukata bukata kuma shine abinda a ilmance a ɗabi'ance a urfi na mutanen kirki aka san cewa to wannan lalle akwai bukatar sa kaman talibai talibai da suke zuwa kaman mu a wurin mu malaman jami'a muna hulɗa da daliban mu ta hanyar aika musu da sakonni su ma su aiko aika musu da aikin jinga na aji ko timetable wato jadawali na ayyuka ko jarabawa to kaga wannan bukata ce haka kamar bukata ta gaisawa da ƴan uwanta ita mata misali ko danginta ko sada zumunta tsakaninta da waɗanda da gaske ne zumuntar a tsakankanin su dan wani abun ban mamaki shine da aka zo a social media sai aka ce wai abin nan wato kafafan sada zumunta sai zama kuma an fadada ma'anar zumuntar domin zumunta abu ne zumunta abu ne sananne a shari'a su wane ne ashabuha su wane ne zawul arham din to sai ga mutum hurɗar shi da waɗanda suke wajen wannan ta'arifin ne amma kuma yana cewa zumunta yake da su
sai kaga wani lokaci misali musamman abin da ya shafi group sai a dauki family gaba daya sai a zuba a ce wannan group ta family ce akwai muharramai wanda ba muharramai ba akwai mata akwai maza
yawa
to wannan sai kaga wai sai an ce family ne za a sada zumunta za a dinga gaisawa amma karkashin wannan in ka lura ai an hada matan da bai halatta
yawa an yi gambiza
an gambiza wuri daya to wannan ne sannan kuma kamar yadda ka faɗa da zuwa ya tunatar da ni wani abu wanda wata mace ta taba kira na ba a jima ba ta ce wallahi ga ta nan ba ta san abin da za ta yi da mijinta ba yana kai karfe ukun dare yana kallon waya me yake kalla a cikin waya mata da tsareci mata yake kallo ita tana cikin gida ta kama jiki tana jiran mai gida shi kuma yana can falo yana kallon mata matasha kama shi ba su ɗaya ba su biyu ba abu na biyu akwai matar da har zawon gida ta zo waje na ta ce wallahi mijinta shi inda ya kai da lalacewa zai zina da mata in ya zina da mata sai kafa kamera sai dinga daukar tsaraicin shi inda ya yi mu'amalance su Allah girmama su kallon mu da sauraron mu to sai saka a wayar shi ita matan suna da wayo sosan gaske wani lokaci yanzu wai an samar da wani abu duk maganar da kake yanzu misali matar ka akwai inda za ta danna a waya da saurari duk sakon da ya zo maka to kaga nan wayar ta zama matsala fitina sosan
gaske
mutum ga matar shi a zahiri amma ya fi son abin da yake gani a waya na tsaraicin mata ko kuma wannan janibi sai zama lokaci akwai kusur na mata misali abin da mijinki baya samuwa a wajenki to sai ya neme shi a waya shin wani lokaci sai ki zarge shi bai kyauta ba bai kyauta ba amma ta yi ke ne kika ingiza shi ki kai shi a wancan wurin
ba shakka wannan yana daga cikin abubuwan da ka tuna mu algaba ta malam game da wata magana da ta kai wata rana yanzu akwai dandamali da mata suke haduwa na da ake mishi take da please hide my ID don Allah ka a faɗi ni wace ce mata za su ta kawo korafe-korafe na gaskiya ne ba na gaskiya ba ne masu tashin hankali game da abin da maza suka yi musu to abin lura a wajen shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shar'ance ya hana a faɗa to wurin ake faɗin shi karara mu'amalar aure mu'amala tsakanin miji da mata abinda sai an kashe fitila an shiga uwar daki ake yi mace za ta zo ta bayyana shi duka a cikin taron ɗaruruwa ko dubban mata sannan kuma ta ce tana neman shawara sannan sai a kama tattaunawa a wuni ko a kwana ana tattaunawa akan mijinta wani lokaci kuma za ka ji mata tana cewa yana nan yana kallon ku wato shi ma mamba ne a wannan group din kaga wannan ya kawo wato me zamu ce ne rashin tarbiyya da rashin kunya abinda wani bai taba jin labari ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maza da mata kuna mu'amala da junanku ku zo ku faɗa suka yi shiru har wata mata ta ce ya manzo Allah ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai kuwa misalin haka kamar misalin namijin kare ne ko da kariya da suka yi mu'amala da junansu suka
wuce jakar
zaki kowa yana gani ina tuna lafazin hadisi na hadisi yana da wata maganganu sosai haka akan isnadin sadid ya cikin sahih muslim amma wannan ne mahalli bari ya tabbata dai fil jumla so to wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tun baya to shine yanzu ya zama abin yayi da ake yi a cikin dandamali wanda ke dauke da tsaruruwa ko dubban mutane kuma mata ne suke yin wannan to haka su ma maza din sai su koma gefe su ma suna ta yin irin wannan tattaunawa sannan akwai waɗanda aka shigar da su ta farki na kaman neman maza luwaɗi kenan a sanadiyar amfani da waɗannan takardu din ko kuma ita wannan mata da tayi complain cewa mijinta bai mata mu'amalar da ya kamata kamar wanda ta kawo maka wannan ƙara idan a social media ne akwai mata waɗanda su kuma suke tarairayi irin wanda za ce tazo ita ma a samar mata kawali ko kuma wani shedani da shi kuma zai mata irin abinda ta rasa a gun mijinta
la haula wala quwwata
duk waɗannan suna faruwa Allah ya kiyaye
jazakumullahu khair zan dawo da tambaya ta zuwa ga shi Sheikh Malam Bashir Sheikh Malam Bashir yanzu tambaya ta me ya jan hankali da zaka ma mutanen da suke mu'amala da waya ta bangaren abinda ya shafi ibada abinda nake nufi yanzu misali sai kaga mutun ya je umara ko haji sai sa abokinsa dauke ka dauke ni mana kana muna tawafi na yi tawafi so kaza wani sai bugo ma wani abokinsa ya masa video ya aika masa cewa na yi maka tawafi adadi kaza wani sai ga mutun ya dauki wannan video sai ya aza shi akan Facebook ko a sai YouTube ko ana qiyamul layli da shi ko yana karatun Qur'ani sai ya zauna a haramul madani ko a haramul makki sai ya bude Qur'ani sai ce wani ya dauke shi wani lokaci sai lokacin da yake sa ihrami sai a dauki ya sa wani ya dauke shi sai ya aza shi akan profile kin shi
ita kamar yadda aka yi ta bayani wayan nan kusan ta zama kusan duk wani abu da a ce za a yi bayani akan tushen ta ne a shari'a to za ka ga ta shafi duk wata gaba ta dan adam manyan malaman sun kawo abin da suke ce musu amalul jawarih wato ayyukan gabobi fara da zuciya zuwa ido zuwa kunne zuwa hannu zuwa kafa to kusan za ka ga ita wannan wayar duk ta kunshi waɗannan wanda kowannensu bayan ibadat sannan kuma akwai ma'asi akwai sabon zuci kamar yadda zuciya take ibada ido yana sabo kamar yadda yake ibada hannu yana sabo kamar yadda yake ibada baki yana sabo kamar yadda yake ibada to wannan janibin yana koma zuwa ga aikin zuciya rashin dai fahimtar maksudin waya da dalilin da ya sa mutum yake rike da ita da kuma abinda za ta iya jawo masa na amfani da kuma abinda ake jin tsoron za ta iya samun masa na cutarwa wannan shi ne abinda ya haifar da waɗannan matsalolin ikhlasi sharadi ne cikin karɓan ibada ayoyi masu ɗimbin yawa Al-Qur'ani ya jawo hankalin mu akan mahimmancin ikhlasi da wajibcinsa. Hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tsoratar da mu a game da yin aiki ba dan Allah ba. A gefe guda kuma sun yi umarni da ayi aiki dan Allah. Ba sai an talissa ko su buga sunan da yawa a cikin Al-Qur'ani, amma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina kulafa. Ba umarci su ba face su bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Suna masu tsantsance bauta a gare shi irin wannan qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini kace musu Allah kawai nake bautawa wa kuma shi kadai nake tsantsance addini na a gare shi wannan nan ayoyi da hadisi waɗanda suka zo suke magana akan ikhlasi kamar da aka faɗa suna da yawa to daga cikin abinda zaka iya siffanta shi da nau'i na tabuwa kwakwalwa wanda na ga su kansu masu social media su kan faɗa wai duk inda za ka iya yi wa kanka selfie ba za abin da ake cewa selfie
ake cewa
dauki da kanka yawwa dauka hoto da kanka dauki kanka da kanka to wai idan mutum zai yi ayini alal aqalli ya su goma to ana kirga shi nau'i ne na hauka
idan ya sanin
su a likitocin hauka wai suka ambaci wannan to sai abin ya gangara ba mutum yayi ba kawai haka ko ya je samu waje mai kyau mai farani ya dauka ya yada an ce ko wannan din hauka ne to sai ya zama ibadar da mutum yake tsakanin shi da Allah subhanahu wataala wanda in san samu ne abinda ake bukata a boye ake bukata ne sai ya zama ba hajji ba malam akan yi abin da ya shafi qiyamul layl mutum yana sallar dare
sai zo ido ki kan
wanda magabata abinda suke yi a cikin magabata akwai wanda Qur'ani yake karantawa da ya jima ta shi za ta masu
rufe
sai rufe wani in abokin sa yayi sun kwanta a daki tare zai tashi yana sallah da ya ji abokin kwanciyar tasa wato wanda suke tare a daki daya zai gane ga abin da yake sai ya zama shi ya koma ya je lillibe da bango alamar baya san a gane ibada yake
kuma yanda aka ce magabata an samu mutun zai sada da ya fita matar shi ma bata san cewa ya tashi na
fara da gaske sannan hatta abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi sadaka
cagan yana yi yana
jiji boye sadaka a cikin magabata da an ba da labari a littafin siyar sun ba da labarin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah daya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin sarakunan musulunci sai jikokin sayyidina Umar an ba da labarin yadda yake an ba da labarin jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainul Abidin Ali yadda yake sadaka a boye ba a gane yana ciyar da gidaje ba sai ya kasu ba sai da ya rasu aka ce ta alama biyu alama ta farko wannan sadaka ta yanki alama ta biyu kuma aka ga alama daukan buhu a bayan san bayan sa mu kuma sai ga shi fitinar da wannan abin ya ya haifan mana ya kai wa tsin ba abin da mutum zai sadaka mutum zai tara zakka shi zai fitar
kuma sai an dauka
shi ta nafila shikenan sai zo ya yada wani ne wanda kila ba shi sadakan ma kaskantar da shi ya kamata a boye ne ba wanda yaga an bashi sai an zo gaban mutane an kafa kamera an dauka sannan a bashi kamar yadda ka ba da labari na abin da ya shafi dawafi abin da ya shafi sa'ayi abin da ya shafi addu'a wanda manzo sama ya nuna muhimmancin an tad'u li akhika bi zahril ghaibi ka kibe kai wa dan uwanka addu'a ba tare da ya sani ba Allah zai aje mala'ikan da zai rika cewa walaka bi mithl in kai addu'a kace ya Allah dan uwana wani ga bukatar sa ka biya masa bai san kana masa wannan addu'ar ba mala'ika zai aje mala'ikan nan duk addu'ar da mutum yayi yace kai ma kana da irin abin da ka roka wa dan uwanka to shine sai mutum ya je ya kafa kansa a bakin Ka'aba yana addu'a ta kai wa ana wa ƴan siyasa wanda abin zaka ga alamar ke ne ya zama cifa ne an cifalantar da abin abin ya zama kasuwanci mutum zai je bakin Ka'aba yana dawafi yana ambata sunan dan siyasa yana cewa ya Allah wani dan siyasa kaza ko wani ma'aikacin gwamnati kaza ko wani mai makami kaza ya Allah ka biya masa bukatar sa ya Allah ka dawo da shi kan kujerar sa ya Allah ka masa kaza
wanda ba su sai ce ya Allah ka sauke mana
shi da gaske to duk waɗannan abubuwan sun kai mu matsayin lalacewa ta kai a irin waɗannan abubuwa taba ikhlasi yin aiki ba dan Allah ba wanda asara ci gaba ki daya mutum yake wa kansa barin alkhairin sa yake malamai da suke bayani akan shirka ta kasu gida biyu karama da babba sabani suke shin ita ma karama tana dawwamar da me yin ta a cikin wuta babbar da ya gayi na an tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wani ya je ya hada shi da wani a cikin bautar sa amma zai iya gafarta abin da bai kai haka ba to shin riya ta shiga cikin maduna zalika ko ko bata shiga ba abinda malaman mu suke tattauna a kai inda zaka zo kai kaso biyu kace an cewa riya ta shiga cikin wancan narkon azaba
da wanda
suke cewa bata shiga ba sai idan su kila 50-50 ne 50-50 ne kuma kowa ya faɗi hujjar sa kowa ya faɗi dalilin sa to dan me mutum zai zo ya tsoma kansa a cikin bala'i a cikin halaka so duka tabbas kan uwa don Allah mu yi wa kanmu fada mu rika tunatar da juna mu dauki wannan a matsayin babi na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kana tare da dan uwanka kaga zai yi wannan abin ka kefe shi ka masa nasiha mai kyau in kana tsammanin ba zai ji taka ba ba za a rasa mutanen da kila yake girmama su ko yake ganin darajar su wanda yake daukar magana su da kiba ka koma gefe ka jashi kace masa ka sa shi kace don Allah ka ji kai wannan nasiha abin nan da yake ba daidai ba ne karatun alqur'anin mu su ji tsoron Allah abin ya fi bayyana a gare su suna koyawa wasu mutum zai ji yana kiyamun lili ya sa a dauke shi ko dauka da kanshi yana yadawa waɗannan abubuwan dan uwa ya kamata mu ji tsoron Allah ne wa kanmu fada ne wa kanmu takatsantsan domin kada mu yi ban aikinmu a duniya mu je lahira ba mu da komai Allah shi kyau
Allah sa ka maka da alheri bangaren wayan yanzu malam Umar ni kuma tambaya ta zan yi ta kama game da abin da ya shafi status na mutum sai ka goni zai je wurin shakatawa sai tare iyalansa biyansa da matansa a zamana ga sanin suna shan ji suna shan komai wani kuma ta bangaren wannan status kai sai dauki wani abu da yaji wani malamin bid'a ya faɗa da yake abu ne mai kyau sai doko malamin dan bid'a sai saka sai doko malamin dan shi'a sai saka amma zan sanar ahli sunna shin wannan ba tarwiji bane wannan ba talla bane na bid'a sannan kuma wannan abin da masu iyalai suke ma iyalan su wannan shin ba zai iya haddasa ayin ko kambin baka ko wani nau'i na hasada ya same shi ko ya sami iyalan sa wannan yaran kafin ba ka ban magana an wannan abu ya faru anan wani ne ya doki iyalan sa aka doki ya doki iyalan sa suka je wani wurin shakatawa to ashe barawon ya san su wa'annan mutanen dashi da iyalan sa barawon sai ya zo ya juyo ya musu sata su suna can daji shi ya riga ya gane cewa gida ba kowa sai fada gidan da rana yayi sata saboda masu iyalan yanzu sun nuna cewa ba sa gida suna wani wurin kuma wani lokaci sai ga wani mutum sai dauki video ga muna a yanzu karfe 1 da minti kaza muna wuri kaza kaga ba hoto bane ka ba son video bane yanzu menene nasiha ka zuwa ga wa'annan da suke sahau da malaman bid'a sawa'un shi ko tijaniya sannan kuma da jan hankali da wanda suke hauda iyalan su diyan su mutun ya sa diye shi ta shirya da kyau sai azata akan status
so bare kafin amsa in kara maka da wani abu dai ni ba da na sani ya faru a Nigeria akwai auren da aka yi shi lokacin wayan hannu ma haka ba ta yawaita ba ban tsammanin ma waya ta shigo lokacin haka ta yawaita hannun mutane aure ne aka zo yi akwai irin pre-wedding picture da ake ficewa a hoton da ake kafin aure ban san ko kuma nan kuna fama da wannan lalura ba so me printing ne aboki na ne yana da shago da yake printing komai da yazo waɗannan suka sa akai musu akwai dan jaka da mata suke sarin kasa souvenirs kyauta da suke ba da hando bikin aure sai akai hoton matan da mijin jiki shi a lokacin shagon su aka ba su kai wannan abu sai wani mutum ya shigo shago da ya gani ya ce wannan auren a ina aka yi kamar wasa suna hira sai ya ce wallahi sai ya raba auren nan kuma sai ya nemi wannan mata malam ba a yi sati biyu ba auren nan ya mutu kuma da abokin mu ya bi wannan mutumin da ya zo shi ne sanadi ya cimma wancan mummunan manufar ko bai ci mata ba Allah shi ne mafi sani to kaga wannan na farko illan shi dama da gaskiyar dalilan da ke haifar da hasada akwai dalilin da shi wanda aka yi masa hasada laifin sa ne shi ya janyo dalilin da yasa aka yi masa hasada din to baya ga wannan kuma in mun koma kan wancan tambayar naka dukkanin mu a matsayin mu na musulmi wanda muka sai ya kamata mun san wannan abin haramun ne Allah subhanahu wataala ya faɗa mana inda ake so mata su kasance wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula kaga fito da su daga gidaje da tallata su ya saba manzon shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu akwai barazana ne karfi akan mai irin wannan ma da zanto Allah ba zai yafe masa ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa
illa al-mujahidin
Allah ta'ala ya cancantar da yafe ma al'umma ta laifukan da suka yi amma banda wanda ya bayyana kuma kaga daga cikin bayyanawa annabi sallallahu alaihi wasallam tashi misali ma sai kwatance da mu'amala ta auratayya wanda zai kaza da iyalinsa cikin dare ya kace kaza da sauransu kaga wannan yazo kai tsaye maka abinda misali muke magana so wannan bayyanawa da ake yi cutarwar sa bai ma dai da wata amfani ni dai a fahimta na bai da amfani ko daya ba ma wai bacin iyali ba hata abinda mutum zai ci mai kyau mai dadi naga wani babban malami a Saudiya a haram na Madina yana magana yake cewa idan ka dauki hoto abinci mai kyau da ka kasa a status yace ka kwadaitar da dan uwanka musulmi bukatu da baka yi taimakon shi akan sa ba idan shi yana cikin yunwa yace ta wani wurin kaga ka zalunci dan uwanka ba tare da maka sani ba so gaskiya wannan yana daga cikin hanyoyin da suke haifar da cutarwa a addinance sannan a duniyance kamar yanda ka faɗa din duk mutumin da zai zo yana wuri ya sa location kansa ko bai nuna location din mutum in zai tafiya a wayarsa ya kamata ya kashe ta ya kamata ya kashe ta yanda ba za a iya tracking a gane ina ma yake rayuwa ba musamman irin rayuwar da muke ciki a yanzu har sai in mutum ya kammala ko ya isa ga
inda ya kamata ya bude
ya kamata ya bude saboda haka wannan dai yana daga cikin gaskiya abubuwa da zaka ga musamman ko jami'an tsaro kake tattaunawa da su zaka ga suna bada shawarwari akan irin waɗannan abubuwan saboda sun samu matsaloli masu yawa wanda aka yi amfani da su aka cutar da al'umma masu tarin yawa da irin wannan Allah shine mafi sani
yanzu wanda suke hauda misali waɗansu malamai haka akan status
yawa wannan da ka faɗa
man bid'a
kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa duk wanda man sanna fil islam sunnatan hasana duk wanda ya fara da wani hanya mai kyau a musulunci yana da ladan mai shi yana da nasa ladan yana da ladan duk wanda ya bi shi akan wannan to menene mafhumin mukhalafa na wannan hadisi
kenan mun sanna fil islami sunnatan sayyi'a
yawwa duk wanda ya shigo da wani mummunan abu a cikin musulunci kaga ai cutarwa zai bi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwatance da wani dan annabi adam na farko wanda ya zubar da jini
awwal musanna
yawwa kaga har karshen duniya ya ce duk wanda ya biyo shi ma ya sai wannan sai wannan yana da kaso a ciki sannan ba illa mafi sharri malan da rashin girmama addini kamar mutumin da ya zo ya yaki annabin Allah sannan kuma kai ka zo kake tallata abin da yake kai ko wani abu kake nema wanda ya baka sha'awa a wurin wani wanda bai kan shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka laluba a cikin wanda suke kan shari'a akwai wanda ya abin da ya fina shi to dan me ba za ka samu shi shi ka tallata ko ya zama gwaninka ba saboda haka wannan kuskure ne gaskiya kuma kar mu manta a ƙarshe akwai mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama zai kore su daga fili alkiyama kuma dalili shine kan baddalu wa ghayyaru sun zabi wasu waɗanda ba shiriyar shi suka rayu akai ba sun ma yi fada ne da abin da yazo akai to kaga mutum bai so shiga cikin wannan matsala a ranar alkiyama sai ya kiyaye tun a nan duniya wallahi sadaqa
Allah khair amin daktar yanzu bangaren yanzu dai muna waya
karamar Allah
ita wayar nan akwai masu amfani da ita misali lokacin da za a kururuta aure cewa ranar kaza akwai aure wadansu akwai kamar yadda Sheikh Umar ya faɗa wanda hoto ne za a dauka sai a manna shi hoton ma'aurata guda biyu namiji ya kama jiki sosan gaske ita ma mace ta sadar abin da ya kamata na ado sai su fara yada shi a social media a zuba shi a group group na family wani lokaci akwai auren da a Facebook ma ake sa hotunan ma'aurata guda biyun mace ta kama jiki ta samu tsitsin kaya wanda bai dace kowa ya ganta ba sai wanda yake muharramanta ma muharramai matakai matakai na akwai irin kayan da ko muharramin mace bai halatta ya gani bai sai dai mijinta to yanzu me ya jan hankalin sannan kuma hallau a wayan nan ake amfani da shi a ce kamar musamman mata mafi yawan sai su ga kamar ranar biki to suturin da ya kamata su sa a ranar biki dole ta bambanta da wanda hijabin da suka saba sa sai sun samu tsitsin kaya sai an zo a musu video wani lokaci sai a yada a cikin group group to sai su tura wannan abu a cikin group nasu na mata to duk abin da ya shiga group fa to shikenan babu sirri a ciki ko kun yi su a sakankanin ku wani za a kawo namiji kai subhanallah turawan da sun lalata tarbiyyar da yawa daga cikin
Allah
sai kaga an kawo amarya sai kaga mutane sun tsaya sai a dinga cewa to shi amaryan angon ya san ba ya ce amarya a gaban mutane su wanda suka zo sai a doki wannan kuma a yada a waya me ya jan hankali da zaka yi
dama wato waɗannan dawuban da malam ya lissafa suna gaskata hadisai da suka zo mutawatire daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa za a wayi gari al'ummarsa suna kwaikwayon kafirai da maguzawa da arna da waɗanda ba musulmai ba al'adu munana waɗannan hadisan su ne Ibn Taymiyyah ya yi ma littafi na musamman Iqtida Usratul Mustaqim Allah ya saka mashi alkhairi to zamu ga wannan ya bayyana sosai a bukukuwa musamman tunda ka san bukukuwa shi ani ne na mata su kuma mata sai ana yi ana jallin zaman su ko da yaushe in ba haka ba za su karkata kuma su karkatar kamar da hadisi suka nuna in ya zama da cewa tun sahabbai suna rayi akwai mata wanda iyalansu ne ko ƴaƴansu ko makusantansu an samu matsala da su game da biki to yana kuma ga yanzu ana nan kuma sai waɗannan kayayyaki na zamani suka zo suka kara bada wasu sababbin samfur na barna kamar shi wannan hoto da ake yi na hoto kafin aure babu shakka haramun ne wannan abubuwan da ake a tafi studio a je a dauka ko a dauka da wayoyi a ta yadawa haramun ne da kuma tsaraici din abin takeici kuma har ya shiga kusan ko ina har mutane ma ba sa ganin cewa haramun ne suna ganin kamar kai ai lokaci ne a bari kawai a dan sake ai ranar biki ne ai ba komai har kaji wasu malamai ma suna goyen bayan abu babu shakka kamar yadda dan uwa malam Bashir ya faɗa wajibi ne mu tashi tsaye a matsayin mu na musulmi da malaman mu da masu wa'azin mu da sauran mutane mu yaki waɗannan barnatako da duk abin da babu iya ta hanyar nasiha da wa'azi da karantawa iyaye su tsaya tsayin daka in an zo bikin aure a tace abin da yake barna don musulunci bai hana ayi al'adu na alkhairi wanda suke ba su da
matsala
yau bai hana ayi sa wajen aure ba amma waɗannan baƙin al'adu ne na haure sannan kuma muna da nassoshi na shari'a da suka nuna cewa babu kyau kuma mun san abubuwan da suke haifarwa kamar misalin da Sheikh Malam Umar ya buga akwai misalai irin haka da yawa ko kuma a cikin ma inda ake mannawa idan mutum ba da UC bane shi idan ya duba ya ga comment
da masu ganin hoton matar sadin suke sai hankalin shi ya tashi wani anan zai yi sha'awarta wani anan zai bi bayani akan wasu mafatin na jikinta cewa sun burge shi wani anan zai sha alwashin cewa sai ya bi sawun wannan matar wani anan zai tanzil zai sauke hotuna ya aje su a gefe kullun yana kallon matar ka yana ya talazzuzi da kallon halittarta wannan babu shakka barna ce sannan kiswan ga da ka fada wato sumbata baya cikin al'adar mu dukkan mu nan zamu iya shaida cewa duk wanda ya shekara 40 ko 35 ko sama da haka bai taba ganin mahaifinsa ya rike ko da hannun mahaifiyarsa a ce dai ka gan su da suka rike hannu ko rasa tafiya ba za ka ga wannan ba za ka gan su ne nesa da nesa to dan me zamu zo yanzu a rau kunya akwai girmamawa akwai iffa ta mai yanzu a ce wai sumbanta a cikin taro ga iyaye wani lokaci ma ga limamai ga masu wa'azi wani lokaci ma sai wani yabo ya karanta alqur'ani wai zai tabarruki da shi alhalin kuma an wulakanta qur'ani ne an karanta shi a wajen a ce ayi sumbanta ko a fito ana rawa kuma duniya tana dauka wa adha min hadha shine maimakon an yi iya nan to kuma sai an sake ya da shi wanda ba sa wurin ma sai sun gani yayin da shi munkari abinda yake so a boye shi a kallala shi kar a bari a gani musamman akwai wani wanda yake da mutunci ko yake da sani a wajen idan wasu ga yadda gane su suka ga bai yi inkari ba to suka ta yi abin ba mai kyau cewa su malam wane ma suna wurin malam wane ma ko Allah ma wane shi ya bude ta da addu'a so da ka su ma za su yi kuma in sun tashi nasu za su gayyato irin sa ko shi din ya zo yi
sai sun wuce
saboda haka gaskiya kamar da Sheikh Malam Bashir ya faɗa al'amarin waya al'amari ne balwa amma na san a wannan yar jalsa din nan
ba za mu
iya ba domin kowane abu da ka faɗa malam na ibada na aure din ga na kaza na kowane za a iya masa darasi mai tsayi kafin a yi taswirin mushkilar da kuma itinanin hulul da kuma wato waraka akai ubangiji Allah ya bamu
amin ya rabbil alamin malam bashir abinda ya shafi waya kamar yadda ma kuka faɗa yanzu gaba daya hadarin ta na da yawa akwai likitan da yake bani labari kamar yadda waya ta haddasar da karere masu ya tarin hawa yanzu za mu dawo kan karyar da waya take sa sakankanin mutane mutum ya ce maka yana wuri kaza na hali bai je ba ya ji sai ya ce yana wuri kaza gani nan zuwa kuma bai ma taso ba musamman za ka ji mata mace mutum ya kira mata shi kina ina sai ce ina gida shi kuma ya zo gidan bai iske ta ba ga yanzu babu fiqa sakaninsu akwai likitan da yake bani labari ya ce wallahi shi ne yake kula da wannan mace da zan ba da labarinta kuma ta rasu Allah jikanta ta fita cikin gida ta je wajen aiki kawai sai aka kiro mijinta akan waya shi ta yi accident ta fita da garin da take aiki zuwa wani gari wallahi likitan da yake kula da ita yake ba labari da aka kiro shi sai ya ce kai ne mijin wance yace eh shine yace aka ce da shi ga yanan ta accident a wuri kaza yace ba mata shi bace tazarar garin da inda abun ya hura kilo 100 a ba mijin yace a wallahi kai hakuri da Allah ka zo yace a baya zuwa aka ce dan Allah ba mun ce sunanta kaza tana wuta lokaci kaza aka ce tana nan dan Allah ka zo aka dauko aka kawo ta asibiti likitan da ya kula ita ashe wani ne yake daukar ta in ta je aiki sai su je wani wurin sai lalata ranan shedan sai kawata musu su bar wannan garin da suke lalata su je wani garin can sai Allah yake san kuma ya tona asirinsu da Allah ya tona asirinsu aka dauko wannan mata aka kawo ta likita can da ta jima bata dawo cikin hayyacinta ba da ta dawo cikin hayyacinta sai ga mijinta ya zo sai likitan da kansa yake ce mai sai ya ce mai mijinta ya je dan Allah ya shafa jikinta ya ce ya yafe mata a kunnanta ita ba ta magana a yanzu da kallon mijinta sai ta zin tana zubar da hawaye tana malalar da hawaye saboda ta jima tana mishi ƙarya ashe ta zima tana lalaci bai wa Allah nan da ta wuce abinnan awa 48 Allah ya karbi rayuwa malan ƙaryar da wayar ta kaya da asakankanin mutane me jan hankalinka game da yin ƙarya a cikin waya kuma a yada
to ya billahi ita dai ƙarya tuntuni hatta lokacin da ba addini mummunar abaji Abu Sufyan bai musulunta ba cikin bayanin da yake wa Rasul ne makadu nahu yana faɗa masa shin abin da ya faɗa hadda tsakkake manzo Allah sassama da kariya sannan shi ma ya tsakkake kansa da yin kariya to sai ga mu masu addini kariya ta zama wani abu subhanallah ta zama wani abu musamman ta wannan waya wanda ka ba da labari wannan abin da ya shafi ma'aurata kenan to banda kuma ƙaryar da mutum yake ta ilimi abin da ba shi mutum ya faɗi har ƙarya aya ana yi abin da ba shi mutum ya kirkira ya faɗa hadisin da ba shi ya kirkira ya faɗi ta wadda ba haka take bai gundura ta sannan ga kuma waɗanda su kuma ƴan baka ne ƴan surutu kawai mutum zai yi ƙarya
zalaka shi kawai Allah ya ba su sai a lokacin da
ilimi kawai yanzu nan an yi da wuya ka samu wani malami a duniya da ba mai ƙarya ya mutu ba kawai ana zaune sai a ce babban limamin haramin dan mai suna kaza yanzu nan Allah ya masa rasuwa ana yi da
dan dai ya samu flowers
kawai ana yi da turancin ingilishi ana yi da turancin faranshi
ana yi da
hausa ana yi da larabci ba yaren da ba a yi
subhanallah
saboda kan ji tsoron Allah ƙarya alama ce ta fajirci mutum kuma ba zai gushi yana ƙarya ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai an rubuta shi a wajen Allah a matsayin gundirin makaici
to Allah sa ka haka da alkhairi mala nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri Hausa ya ce laifin dadi karewa amma ba a kare ba gaba daya wannan malamai za su yi kwana 3 zuwa 4 suna ba mu karatu bismillahi ta'ala yau da yamma masallacin Alhaji Mukhtar da yake kusan gidan Alhaji Ilama aya idan mutum ya dauke hanyar rampoyen bare yayi tafi gabas kamar zai je sam meter a hannun shi na dama duk inda ya tambaya a wurin ina ne gidan Alhaji Ilama aya to dab da shi akwai me kici mishi masallacin Alhaji Mukhtar wanda aka fi sani da IEM sannan kuma malaman nan suna nan za su gabatar da muhadara ranar Lahadi ma a masallaci Alhaji Ilama aya wanda take sam meter idan Allah ya yarda akwai karatun mata da za a yi sannan kuma akwai muhadarar da za a yi a nan masallacin Alhaji Mukhtar kuma biiznillahi ta'ala a ranar Lahadi malam Umar zai karatun mata a can masallaci da shi da malam Bashir za a yi kamar karatun mata da safi a can masallaci Ilama aya da yake sam meter sannan kuma a yau da yamma biiznillahi ta'ala bayan sallar al'asar ana gayyatar duk talibai akwai daura babba wanda za a gabatar a nan masallacin Alhaji Mukhtar wanda take kusan gidan Alhaji Ilama aya insha Allah matakai na ci alfage wa gite girben gone wa nyamaira insha Allah igwaziyante daura gono kan gite hun kana wucir kambu alasar bannano da Alhaji Mukhtar kwara kango Alhaji Ila kwara jargano din ni gata insha Allah alasar banda ya dinga tullabai mu kokari gi ahdar nodi barakul mu kokari ga alasar gingar nodi talibai shi kokari zuwa a yau biiznillahi ta'ala za a fara bude wannan daura muna fatan Allah subhanahu wataala ya karba muna su kuma malamai Allah ya maida su gida lafiya sannan kuma abinda muka mance cikin abinda ya shafi social media malamai da taliban ilimi su ji tsoron Allah tsakanin Nijar da Najeriya ana shiga cikin social media don waɗansu matsaloli sun faru tsakanin waɗansu shugabanni na kasanmu da nasu bai kamata ba malam ya zama ɗan jarida ya zama yana ɗan dauke-dauke duk abin da ya ji sai ya ba da labari ko idan malamin Najeriya ya zagi Nijar kai ma sai ka shiga ka shiga in ɗan Najeriya ya zagi ɗan Nijar shi ma ɗan Nijar sai fito ya zaga wannan ba tabi'a ba ce ta malamai malamai ya kamata su ba da kyakkyawan misali su yi nasiha ga mutane su san cewa da Nijar da Najeriya duk abu ɗaya ne wannan duk alaka ta siyasa bai kamata ta shiga tsakanin mutane suna zagaye juna sai ga malamai suna zagaye kamar ƴan dandali to wannan ba aiki bane mai kyau duk da cewa wannan ba su wakiltar malamai sawa na Najeriya ko na Nijar zagi ba duk mutum mai tarbiya bai kamata yayi zagi ba balle kuma malamin da ya kamata ya hana mutane yana zagi kana aibata kasar wani shi ma sai fito ya aibata taka kai ƙarya ga kasar shi ma yazo yana ƙarya ga kasar ka duk wannan bai halatta ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya kiyaye zan maimaita kenan yau bi idnillahi ta'ala za a fara daura a can masallacin Alhaji Mukhtar bari mu kokari gi ahdar nodi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh